Babasuda Sarki Labari.
An yi aron gama tsakanin jami'an Yizba da wata mota da aka makare ta da barasa da sunan wai leman gongoni ne a ciki.
Sakamakon wannan wasu jami'ai sun yi musu rakiya, sun yi kokarin su tokare motar Hizba.
Wani matashi ya sauki budurwarsa a ɗakin sa cikin dare za su yi taɗi. Ita kuma Hizbar ta kai harin tabbatar da dokar Allah a wajen.
Budurwa ne ta zo ɗaki na fira wuri na na jayan kwankwasa mun kofa.
Ana zargin wani tsoho mai tarin shekaru da ta'ammali da kayan maye shi da ƙananan yara a wata masiyar harawa.
Shulishu kwallohu ba ma a cikin harawa ba, akwai yaro, wani yaro na shi ne
a bangaren zawarawa kuwa
ba su gaya mun ba ta da lafiya ba. Sai dariya sai ta tashi, sai yanzu tana za ta tafi America China, wata ranma sai ta ɗauko wuka take cewa za ta kashe ni.
Za mu ƙarƙare da fannin mu na lafiya ku dakace mu. Mai sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi soran ɗinki ne ke muku lale marhabin, tare da farin cikin sake jibinta al'amuran juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Laraba. Mai taken tabawa ranar samu, wanda kuma da alama mu ma shirin namu na Larabar yayo samun rahotanni iri-iri. Sai dai gabanin kwance rigizar rahotannin da shirin ya kullo, za mu yi mabuɗi da karatun labarai.
Majalisar Dokokin Jihar Kano ta tsige shugaban masu rinjaye na majalisa Abdullah Baran Madari a safiyar yau Laraba. Tun da farko ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Bunkure Muhammad Ubagurjiya ne ya gabatar da ƙudurin gaggawa kan tsigewar, wanda ɗan majalisa mai wakiltar Bagwai da Shanunu Ali Ibrahim Shanunu ya goyi baya. Kafin daga bisani 22 daga cikin 'yan majalisa suka amince da buƙatar tsigewar, tare da mai gurbin sa da ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Kiru Kabiru Hassan Dashi, wanda a baya shi ne mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisar. Shi ma tsohon shugaban masu rinjaye a majalisar Abdullah Baran Madari ya ce zai ci gaba da ba da haɗin kai da goyon baya don ci gaban ayyukan majalisar da al'ummar jihar Kano baki ɗaya. A nan kuma shugaban ƙaramar hukumar Nasarawa Dr. Lamin Sani ya gargaɗi shugaban makarantar firamare Tudun Wada da ma sauran shugabannin makarantar firamare da suke yankin da su yi kyakkyawan amfani da kayayyakin da gwamnati ta samar a makarantunsu na tsarin ilimi kyauta kuma dole. Wata sanarwa mai ɗauke da sa'annan jami'in hulɗa da jama'a na ƙaramar hukumar Hassan Muhammad ta rawaito cewa shugaban ƙaramar hukumar Dr. Lamin Sani ya yi wannan gargaɗi ne a lokacin da ya kai ziyarar duba irin waɗannan kayayyaki da gwamnatin ta samar a makarantar firamare ta Tudun Wada da ma sauran hukumar da ma sauran ƙaramar hukumar baki ɗaya. Da yake nasa jawabin shugaban makarantar Malam Mukhtar Abdul Karim ya bayyana cewa a shirye yake da yake kyakkyawan amfani da waɗannan kayayyaki don ci gaban ilimin makarantar da ma sauran makarantun yankin baki ɗaya. Aliyu Wali daga sashen labarai.
To daga karatun labaran, sai kuma wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku da kuka turo akan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun shirin fara gwajin lafiyar kwakwalwar dukkanin wasu masoya da za su yi aure a unguwar Dan Baradi, domin dai a tantance lafiyar a kaucewa matsalar kashe-kashe da ake samu tsakanin ma'aurata a halin yanzu. Ga dai Jakadiya Fatima Abdullahi Masheliya da sakonnin ra'ayoyin naku.
Za mu fara da sakon Jamilu mai glass mariri, inda yake cewa wannan mai unguwan yayi basira, Allah ya sa sauran masu unguwannin su yi koyi da halin shi. Shi kuwa Salisu Musa Alfanda cewa yayi gaskiya yin haka yayi kyau. Fara gwajin kwakwalwa don hakan zai rage yawan kashe-kashe tsakanin al'umma. Hakan yayi daidai, gwajin kwakwalwa kafin aure, sako daga Baffa Badawa a ra'ayin Rabi'a Gaya cewa take wannan tsarin yayi daidai, da fatan masu unguwanni za su yi koyi da wannan mai unguwar. Gaskiya wannan tsarin yayi daidai, da fatan maza da 'yan mata za a hanzarta zuwa asibiti domin gwajin kwakwalwa. Sako daga Rashida Wailari. Shi kuwa Faisal Idris Abdul cewa yake gaskiya wannan tsari ne, gwajin kwakwalwa kafin aure abu ne mai kyau. Shi kuwa Faisal Idris Abdul cewa yake gaskiya wannan tsari ne mai kyau, gwajin kwakwalwa kafin aure abu ne mai kyau. Da sakon Bashir Abdullahi za mu karkare, inda yake cewa da fatan matasa da 'yan mata za mu hanzarta mu garzaya zuwa asibiti gwajin kwakwalwa kafin daurin aure. Masu sakonnin fatan alkhairi da wanda ma lokaci bai bamu damar karanto sakonninsu ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
Madalla. Jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun wata arangama da ta faru tsakanin jami'an Yizba da wata mota da aka makare ta da barasa da sunan wai leman gwangwani ne a ciki. Za a kawo cikin Kano mutane su kwankwada su yi tambele, su rinka yi wa tumaki sallama suna gaishe su, da sunan wai sun tarar da mutane ne suke gaisawa. Kaɗan da aikin barasa kamar uwar ƴan laifi kanwa uwar gamin dukkan shari. Da fari dai jami'an Hizbar sun samu bayanan sirri ne cewa ga motar nan ta taho za ta shigo Kano ta titin Zaria, bayan kuma sun kammala kintsawa ne za su kai hari. Sai aka ce musu ta sauya hanya, yanzu za ta shigo ne ta titin Gwarzo. Ashe-ashe karya musu lago aka soyi, motar bata sauya hanyar ba, su kuma sai suka yi amfani da ƙwarewar aiki suka gane. Dan haka sai basu je titin Gwarzon ba, inda suka tafi titin Zariyan dab da garin Kura. Suka kuma ɗana mugun tarkon sanya idani na mujiya daga gefe, suka yi fakare suna kallon shige da ficen motoci a kan wannan titi. Kwaɗam kuma sai ga motar, amma fata taho da wasu jami'ai suna yi mata escort wato rakiya. Su kuma jami'an na Hizba ba su karaya ba, sai suka yi kabbara suka bi su baki ɗaya su da jami'an da suke mata escort ɗin. Haka dai aka yi ta walankenuwa da zille-zille har su jami'an rakiyar motar barasar suka ga babu sarki sai Allah suka kauce. Suka bar jami'an Hizbar da motar barasar, su kuma suka ci gaba da binta sannu a hankali har cikin garin Kano. In ji mataimakin babban kwamandan hukumar ta Hizba kan ayyukan yau da kullum Malam Shehu Tasu Ishaq.
Shi da abinda ka nemi taimakon Allah ana iya samun nasara a kai. Sakamakon wannan sai ga kayan, kuma wasu jami'ai sun yi musu rakiya, sun yi kokarin su tokare motar Hizba, amma kuma Allah ya bada iko har ya zamana aka ji aka riski wannan mota aka kama ta, wanda daga zuwan jami'ai direbobin suka gudu. To da yake su kuma jami'an namu su ma suna da ƙwarewa wajen tuka kowace irin mota ne, dan direba ya gudu ma yayi ta banza, in ma tana da dan wani karamin gyara da zaka Allah ta ka gudu ma za su giyata ta kuma akauta. To alhamdulillah dai yanzu motar tana hannunmu, kuma ana jiran sauran bayanai ta yadda za a iya gabatar da wannan mota da mai ita a gaban alƙali.
Ya kuma ce batun lullubin birin ma da ake yi wa barasar da sunan leman gwangwanin, jami'an hukumar suna iya gane buri boko din.
To ai da man yanzu ita giya in ba masu aikin ta ba, to ba kowa ne zai iya gane kalolin ta ba, domin muna da kalar giya anan tafi kala 50, wata a sachet take, wata a gwangwani take, wata a kwalba take, kuma na kwalaban suna nan iri daban-daban, na gwangwanin su ma suna nan iri daban-daban, na sachet din su ma sai cikin leda kenan suna nan iri daban-daban. Ko mu a wasu lokutan sai an karanta sosai ake gane cewa wannan giya ne wannan ba giya bane bayan an kama, kuma duk da aka samu sabuwa sai a aje ta a nuna wa ma'aikata don su san wannan ita ma tana daga cikin rukunin giyoyin da ake kawowa wannan jiha.
To wannan dai shine jigon rahotannin namu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0809114995 sai kun aiko. To a yayin da aka yi arangama tsakanin jami'an Hizbar da motar makare da barasa wai da sunan leman gwangwani ne a ciki, shi kuwa wani tsoho mai tarin shekaru, zarginsa ake da ta'ammali da kayan mayan tare da wasu ƙananan yara a wata musiyar harawa.
Shulishu kwallohu, ba ma a cikin haraba akwai yaro, wani yaro na shi ne.
To anan dai ba jami'an Hizbar bane daga kotu ne, amma dai al'amarin ya samo asali ne daga wani yunkurin aiki na jami'an 'yan sanda, inda suka kai kwarare mandawari 'yan harawa, suka kuma samu tsohon mai shekaru sama da 50 a duniya yana ta'ammali da kayan mayan tare da ƙananan yara. Kuma bayan sun kama shi sai suka duba shekaru da furfura, suka fara tunanin yi masa afuwa, amma sai ya fara yi musu tutsu da tijara yana ta fadar maganganu. Dan haka sai suka cike masa takardar tuhuma zuwa ga babbar kotun shari'ar musulunci, wadda ke zamanta a Shahuci karkashin mai shari'a Malam Garba Kamilu, har ma kuma gabanin ya tsaya a gaban alƙalin munzanta da shi. lokacin da yake karkashin kulawar jami'in gidan ajiya da gyaran Halimu Subahu Garba, inda yace idan har ya fita zai yi ritaya ya koma siyar da gora da taba sigari.
Akwai harka da zan samu dan akwai mutane na wayanda suka ban shawara, akwai waje da za su bani zan dinga siyar da gora ne fiya wota ne dan sigari dan dai abun kasa za a bani.
Kace akwai sigari za a koma gidan je ke
to kamar fiya wota da goro da shauran dan abun na ci haka shi zan dinga siyarwa
na ci karfa a koma kuma a hada da na sha irin wayannan da
bazuyu ba
me suka samu yanzu a gurin suka kafa hujja da shi
wai sun samu wannan shuru kwalluhu
a cikin
ba ma a cikin haraba ba boye ma zan yi ba akwai yaro wani yaro na shi ni akwai awar sama a cikin kullun shurishin.
To bayan dai ya tsaya gaban alƙalin an karanta masa tuhumar sai ya amsa ta da bakinsa, ita kuma kotun ta ce to ya je gidan ajiya da gyaran Ali wata shida babu zaɓin tara. Bayan kuma an fito daga kotun sai wasu masu kishin tsufa da furfura suka fara tunanin su je su bi tsarin da doka ta tanada. Hukuncin ya koma da zaɓin tara idan har akwai damar yin hakan, kaga sai a biya masa tarar. Amma sai gashi shi wancan tsoho lokacin da yake cikin gadirin ɗin kotun kafin a kai ga yin hakan sai ya sake tayar da wata sabuwar tijarar a cikin gadirin ɗin, inda ya cire kayansa ya dinga jibga tutsu ba ƙaƙƙautawa, wataƙila ko don saboda a ce akwai 'yar matsala. Kuma da kyakarta sankar sai gashi shi kadai ya kimtsu ya mayar da kayansa wai dama don a kyale shi ne. Don haka sai waɗancan mutane masu ganin darajar tsufa da furfura suka rasa ƙwarin gwiwar yin abin da suka yi niyya tun da farko. Tunda dai kotun ma ta gane wa irin ta tutsun tsohon gwari-gwari da ya tijara a gadirin. Don haka sai jami'in gidan ajiya da gyaran Halin Nuhu Garba ya wuce da shi wata shida babu zaɓin tarar, Allah ya kyauta amin. To idan muka yi wa hukumar Hizba kome kuwa wani matashi ne ya sauki budurwarsa a ɗakinsa cikin dare za su yi taɗi, ita kuma Hizbar ta kai harin tabbatar da dokar Allah yankin da ke unguwar Fanshekara. Da fari dai al'umar unguwar ne suka kai wa Hizbar rahoton cewa ana shuka musu badala a unguwa, sun kuma yi duk mai yiwuwa matakin cikin gida abin ya faskara. Don haka ne Hizbar ta shirya jami'anta suka kai su mame, sai kuma gashi suna zuwa ɗin sun kama tarin karatan maza da mata a cikin gidaje da shaguna suna abin da suke yi. Kuma azantawarmu da ɗaya daga cikin matan da aka kamo ta ce ita da ƙanwarta ne suka haɗa kuɗi suka kama gida guda su kaɗai suke aiki ba su da mai gida.
Kanda mai gida ni da ƙanwata ga ta ce.
Ina mahaifin?
Yana ni mahaifi na yaransu.
Mahaifiyar ku ba?
Tana Kaduna.
To a nan ɗin a hannun wa kuke?
Aiki muke yayinmu ne kawo mu nan muke aiki.
Shi kuwa wani daga cikin mazan da aka kamo an same shi ne da sahibarsa a ɗaki cikin dare, aka kuma buga musu ƙofa ya ce wai ta je ta taya shi hira ne.
Budurwana ne ta zo ɗaki na fi rauri na na ja an ƙwanƙwasa min ƙofa,
suka gani a zo ne
suka gani ta a gefe ba abin da ya taɓa shiga tsakaninmu da ita, duka bai wuce kwana uku da muka da ita ba na fi wata uku a gwanin ban kulle mata.
Dama ita soyayya ta ƴan birni irin ku ta ƴan zamani haka take, budurwa ta zo gurin saurayi hira ba shi yake zuwa gurin ta ba har ɗaki.
Ka san mu ƴan Nigerians ne kuma ana democracy ne ko ba mulkin sojoji ake a Nigeria ba, kuma ni na wuce 18 years kuma na tabbata ita ma ta wuce 18 years baya igiya na je ne sa mata ba na jawo su na kawo ta ɗaki na ba ko ita ta kawo kanta. In magana da yi na doka na maganin constitution in Nigeria ban da matsala da wannan, amma in addini na ne haka ya haramta.
Kai da addinin naka da constitution ɗin wanne ka fi girmamawa?
Addini na shi sa nake da na sani kuma nake fata insha Allah hakan ba zai ƙara faruwa ba, sai dai ni ina so in je firawarinta ba wai ita ta zauri na ba.
Yanzu kai da dama kenan.
Sosai kuwa.
Mataimakin babban kwamandan hukumar ta Hizba akan ayyukan yau da kullum Malam Shehu Tasu Ishaq ya maganta akan al'amarin.
Shi dai musulmi yana rayuwa ne akan ka'idoji da musulunci ya gindaya masa. Abinda muka san neman aure shine namiji ya je wajen yarinya da izinin iyayenta su yi magana. Hasali ma a baya har sai kaga an zo da fitila kuma an zo da dan yaro mai rakiya dan dai kiyaye haƙoƙin shari'a. Kuma yanzu abubuwa na zamani sun zo ana ganin kamar an ci gaba wanda kuma wannan ci gaban yana haifar da ci baya mai yawa sai ya zama ci gaban mahaƙin rijiya ake.
Yanzu wani mataki za a dauka?
Mataki shine na gayyatar iyayen da kuma bin sawun zancen ingancin shi ma dai da farko. To kuma bayan nan kuma matakin shari'a akai in ya kama sai an hada da alƙali.
To labarin dai mun saka muku shi a shafin mu na Facebook. Inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsa akai. Dan haka ne ma jakada Abdulrahman Abdullahi ya leƙa mana shafin.
Za mu fara da sakon Aminu Ringin inda yake cewa to fa matashi gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah fatan za a dinka kiyayewa shi kuwa Muhammad Dayyabu Yahya Maska cewa yayi tadi kuma a cikin daki Allah ya shirya mana zuri'ar mu Allah ya raba mu da kaddara sako daga Ibrahim Dini Ja'an a ra'ayin Maryam Sabo cewa take hizba aikin ku yana kyau Allah ya taimaka ita kuwa Fatima Salis cewa tai to fa wannan wani irin zance ne har cikin daki Allah ya kyauta. Za mu karkare da sakon Shukrana SD Mundadu inda yake cewa matashi Allah ya shirya ka ku kuma hizba aikin ku yana kyau. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto sakonnin su ba mun gani muna godiya. Allah ya bar zumunci.
To kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook Dala FM Kano 88.5 dan ganin irin labaran da muke sanya muku. Ko kuma ma ku ziyarci shafin mu na internet www.dalafmkano.com dan ku saurari shirin kaco kan baki daya ko ma ku saurari shirye-shiryen tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi mu ne muku godiya. Za mu je ga bangaren Zawarawa inda za mu gayyato Jakadiya Asma'u Sadiq Baby Nice mu ji waka daga bakin mai ita kanko
mai raba ka da takamata.
Nayi aure iyayenta basu gaya mun bata da lafiya ba sai bayan wata uku sai dariya sai ta tashi sai yanzu tana za ta tafi America za ta je China za ta je India za ta je Ingila wata ran ma sai ta dauko wuka take cewa za ta kashe ni. To saboda haka sai na gaya wa iyayenta bata da lafiya sai suka ce to ai mantawa suka basu yiwa iyayena bayanin bata da lafiya ba saboda haka yanzu ya ake ciki sai na ce to ina da kudi a hannuna sai na ringa fefiyarin din magunguna ko ina haka har Gombe inje da sauran irin suka tsina na je na samu mata magani na kawo mata. Bayan kwanaki da yawa karfi na ya fara karewa bani da komi shine sai iyayenta sai suka zo suka tafi da ita sai na je gidan da safi ina zuwa sai babanta yake cewa akwai kudin magani naira 6000 zan ringa kawowa duk sati da ai magani saboda ga ciyarwata ga kudin magani.
Za ka ga iyayenka baya kuka yi?
Eh bayan na je na dawo na na samu babanmu nake gaya masa sai yake ce min to yanzu ya ake ciki maganan magani sai na ce eh nayi iya kokari na sun ga kamar ban yi ba sai yace to idan sun yadda a dawo da ita nan gida a ringa biyan maganin kamar inda ake yi har Allah ya bada sa'a an samu nasara shikenan. Sai suka nuna basu yadda ba suka ce sai dai in ringa kai musu wannan kudi suka ce ba za ta dawo ba shine sai mahaifi na ya ce min to in na ga zan iya bada wannan kudin na kai musu to ni kuma gaskiya karfi na ma ya gama karewa saboda a kasuwar ma kusan buga nake shine suka ce to su in haka ne sakan musu yarinyar su to shine nace to ni ma ba ni ne da kaina ba zan samu ganye shawara da manya na naje ne shawara da manya sai suka ce a a ba haka za a yi ba inda sun yarda su za su je su same su a yi sulhu ta dawo suka nuna ba za ta dawo ba shine nace to tunda yake haka ne ni zan iya hakura da ita.
To yanzu za ka iya dawo da ita ko kuma ka hakura kenan?
Eh to wannan abu ne na Allah in Allah ya daraban za ta dawo to za ta dawo amma dai tana gidan nasu.
To daga bangaren Zawarawan ne kuma za mu je ga fannin mu na lafiya inda Jakadiya Isra Ismail Zubair ta tattauna da wani ƙwararren likita Dr. Abdul Malik Yakubu dake asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano akan lalurar haki.
ciwon haki ciwo ne wanda ya shafi hanyoyin iska. Akwai abubuwa da cututtuka da dama da suka shafi hanyoyin iska waɗanda idan suka tashi ko kuma aka same su akan samu haki. Idan hanyar da iska din ya toshe ko ya tsuke, misali kamar yadda ake samu a wajen masu asma, sai kiga an fara haki. Idan aka samu abinda ake kira pneumonia, tace wadda take a cikin huhu, so sai ya zama cewa kinga shi ma an fara samun haki. Sai kuma akwai cututtuka da suka shafi zuciya ko koda. Zuciya ta samu matsala bata aikinta na harba jini zuwa sassan jiki, sannan kuma ta karbi jinin da ya dawo daga sassan jiki, ya zama cewa bata wannan aikin, sai kiga mutum yana haki. Sannan kuma akwai munci, akwai cuta ta koda. Idan ita ma koda din ta samu abin da zaki ga mutum yana kumburi, sai kiga yana haki. Idan akwai karancin jini ma haka abin yayi yawa sosai.
Me yasa yawanci masu ciwon haki suke tashi da sanyi na sai yana tsanani?
Kinga da sanyi ana yawan samun pneumonia, da yawa masu asma suna yawan samun abin ya taso. Sannan kuma akwai wasu cututtukan da suka shafi hanyoyin iska, kamar cutar da ake cewa COPD, da sanyi yawan tashi ana so, shi yasa aka fi samu wannan haki din, eh, tashin sa da lokacin sanyi.
Da an fi ganin wannan ciwo ga manya, amma yanzu har yara ma in wani cikarin su bai kai a ce suna wannan ciwo amma suna yi.
A waɗannan cututtuka ba cututtuka bane wanda sun keɓanta ga manya, musamman wasu cututtuka masu fi yawa a yara, musamman idan muka dauki pneumonia.
To me wannan ciwo me ya kamata yayi dan ganin ya kare kansa musamman a wannan yanayin sanyi?
Idan mutum mai asma ne, to ya san abubuwan da ke sabbaba tasowar wannan asma din, sai yayi kokari ya guje su. Idan mutum zai fita, to yayi kokari ya irin sa dan takunkumin nan da ake kare hanci, zama da cewa bai shakar wannan kura din da kuma hazo kai tsaye. Sannan kuma yawan sa kayan sanyi, har saboda shi kansa sanyi din yana sabbaba tasowar wannan, to mutum ya sa rigar sanyi, ya guji shan wannan iskar. Idan mutum zai yi wanka, kada ya wanka da ruwan sanyi, ya wanka da ruwa mai dumi. Wanka da ruwan sanyi mutum ya kama mura, daga mura kuma abin sai ya sauka zuwa huhu.
Sai to su kuma ba su da wannan ciwo na haki, su ma mai tasiri dan ganin sun kare kansu ba su kamu da shi.
Wanda ma kuma ba shi da waɗannan cututtukan da muka zayyana, shi ma sai ya kokari ya kare kanshi. Ba daidai bane mutum ya rinka shakar wannan kura din ko wannan hazo din kai tsaye, musamman wanda zai yi tafiya kan babur ko kan keke, yana tunkaran abin ne yana shaka.
To mai sauraro, da fannin na lafiya ne shirin na wannan rana ya kammala. A madadin Nafi Isa Lusu, wanda yake ciniyar sada ni da ku, sai abokan aiki ƴan biyar sarakan Zazu, ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran Dinki, nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, na barku lafiya.